To barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka na wannan safiya a wannan hantsi akan mita 17 da mita 25 da kuma mita 60. A jihohin Niger ana kama mu kai tsaye a tashar mu ta Bio Africa mitar ta FM zango 102.5 da kuma wasu gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya a birnin Gwani. Ana kuma yin samun mu a duniyar gizo ta internet a biohausa.com da sashenhausa.com. To jama'a Aliyu Mustafa Sakwatani tare da Baba Yakubu Makeri muke tarbin ku ga shirin mu na biyu a wannan safiya. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hayaniya fataki ta kwanta a jihar Adamawa a Najeriya kan batun da wasu mukarraban gwamnatin wannan jihar suke na cewa in bayan tarakin Adamawa ba wanda za su goyi bayan sa zabe na gaba.
Ai ba zo lokacin zaben ba. Mu ba mu ce kada fito shugaban kasa ba. Ga fili ga doke Allah kai mu lokacin.
To amin to sannan zamu kai ku jihohin Niger ku ji yadda musun ta suke fama da fitinar dorina.
Dorinin nan gaskiya sun samu da kai yanzu wallahi dan basarke duk kowa ya zama bai iya zuwa ruwa in man gariba yayi. Dorina in kai sa kabuza ya kenye in ka sa rogo kenye in komi ka sa ina kenyewa. Turawa na towa su gani. Turawa sun to sun gani ganin banza mu muna mun gani bone.
To sannan tun da yau Alhamis ce Usman Kabara zai shigo da shirin sana na kasa ba kasa bace ga sharhin jaridan Ghana ga kuma rayuwar ku amma duk sai ba labaran duniya.
Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotanni ɗan jarida da ke cewa kwamitin karɓar mulki nashi yana cikin rikici akan takaddama waye cancanci rike manyan mukamai na tsaro a cikin gwamnatinsa. Trump ya dora akan shafinsa na Twitter a jiya Laraba yana cewa komai na tafiya daidai. Ya ce suna aiwatar da shirye-shiryen su bisa tsari na zabo manyan jami'ansa da wasu mukamai. Ya ce shi kadai ne ya san mutane da a bisa tabbas za su samu mukamai a sabuwar gwamnatin tashi. Kalaman nasa sun biyo bayan rahotanni da kafofin yada labarai na Amurka suke bugawa cewa kwamitin nashi na cikin rikici sakamakon sallamar wasu mashawartansa akan tsaro daga cikin kwamitin na karɓar mulki. Trump ya ceceki jaridar New York Times wacce ya ce duk da zamanta ɗaya daga cikin manyan jaridun duniya tana cikin fushi saboda ana kallonta kamar ɗan jaridanta sakarkaru ne ko wawaye saboda irin labaran da suke bugawa a kan shi Trump ɗin a lokacin yaƙin neman zaɓe. Har ila yau jaridar Times ta rawaito cewa har yanzu ma'aikatun harkokin waje da headquarters sojan Amurka ta Pentagon suna zaman jiran bayanai daga kwamitin Trump fiye da mako guda bayan da aka zaɓe shi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun yi Allah wadai da umarni da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar na fitar Rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC. Abinda suka kira mataki na son zuciya da kuma shu'umanci ga shari'a. Wata dokar Rome ce ta kai ga kafa wannan kotu a shekarar 1998. Putin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar amincewa da kotun shekarar 2000, amma Rasha bata tabbatar da halaccin kotun ba. Wata mace da ake kira Tanya Lakshina, 'yar ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke birnin Moscow ta faɗa a wani sakonta na email cewa ficewar Rasha daga kotun ICC wata alama ce da ke nuna yadda Rasha ba ta mutunta haɗin kai ga shari'an ƙasa da ƙasa da kuma wato hukumomin tabbatar da adalci da ƙasashen duniya. Lakshina ta ce sanya hannu da Rasha ta yi a kan wannan dokar kafa kotun tun shekara da shekaru na nuna amincewarta da kuma yin aiki da kotun. Yanzu kuma Rasha ta fito ƙarara tana cewa ba ta son abin da kotun ke yin kuma ta yi watsi da shari'a da ƙasa da ƙasa. Wannan matakin ficewa daga kotun duniyar da Rasha ta yi dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da wani rahoto da kotun ta yi wanda ta la'anci mamaya da Rasha ɗin ta yi wa yankin Crimea na ƙasar Ukraine. Sojojin Pakistan sun yi wani babban atisaye da gwaje-gwajen kayan yaƙi na ƙasa da na sama a kan iyakarta da makwabciyarta Indiya don nuna shirin yaƙi da kuma ƙarfin soji abinda ake cewa zai iya janyo fargaba da tsoratarwa da ka iya haifar da wani sabon yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif tare da babban hafsin sojin na ƙasar Rahil Sharif sun je sun shaidi soma atisayen bisa rakiyar wasu jakadun kasashen ketare jiya Laraba a birnin wato Khairpur Tamiwali dake tsakiyar Pakistan din. Wasu daga cikin dimbin kayan aikin da aka yaki da aka baje a wurin sun hada ne da jiragen sama na yaki da tankuna da manyan bindigogi da makamai masu linzami da sauran manyan makamai na zamani masu nauyi.
To a gaishe ka baba ya kuma kiri ku ji labaran duniya daga Washington DC. To sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton da muka samu daga Yemai kan masifar Dorina da ke addabar wasu a can jihohin Niger.
Dorina na daga cikin namomin dajin da gwamnatin Niger ta tanadar wa rigar kariya ta hanyar wata dadaddiyar doka a wani matakin bunƙasa albarkatun da ke jan hankalin masu yawon bude ido. Sai dai a cewar shugaban masunta na ƙasa baki daya Alhaji Sani Yakuba, rashin samun kulawar da ta dace daga hukumomi shine dalilin da ya fusatar da garken Dorinar kogin Isa ko kuma kwara har suke kuntatawa jama'a.
Dorinin nan gaskiya sun samu ne kai yanzu wallahi dan basarke duk ko ya zama bai iya zuwa ruwa in man gari ba yayi. Kuma da ranar hina nan hina kama mutane. Isi gwamnati kace bisa naka na kai ko cikin musulunci ko maje ka aje gidanka in baka ce sai ai kana da alhaji. To gwamnati da alhaji.
Dorinin nan ai da ma akwai su alhaji ko kuwa sun hayayyafa ne an same su da yawa yanzu.
Su hayayyafa baba abinki. Su da kansu mutanen Tilibe suka ce abinda cikin Dorinin a cikin Isa 335. Ke 335 ne za su karewa gare mu. Abin yayyawa muka ce to a kashi saura a barsa suka ce a duciya ne na kasa an ce wai kudi na suka sawa turawa na towa su gani turawa sun towa sun gani ganin banza mu muna nan muna ganin bone.
Misalai na da yawa akan irin barnar da Dorina ke yi wa kauyawa da dukiyoyin su a yankunan Tilaberi da Yemai inda rayuwa ta tahallaka kacokan akan sana'ar kamun kifi da noman shinkafa.
Akwai wani gari nan kusa gare mu da aka ce majerijin dai sai kaje suka zo suka faɗa mini shinkafan fara guda uku duk yake ne dare guda. Dorina in kai sa kabuza ya kenye in kai sa rogo kenye in komi kai sa ina kenyewa shinkafan da muka dan tattali da shi da baki isa na cikin amlazima sai ya taka ya tai ya hau ya kenye Dorina ya kori yara ba samu yara ba sai waya ya sanya guda biyu duk ya kama su ya kashe su saboda takeici wannan.
Shugabannin masuntan na kauyukan kogin Isa sun yi kira ga hukumomin Niger su taimaka da matakan tsaron da za su ba jama'a damar zagayawa ba tare da wani dardar ba.
Suwa Allah suwa annabi gwamnati ya san Allah da annabi yawan ga abu da ya same mu kama muna mun ga bone.
Babu wani mataki da ya kamata kuke dauka a gargajiyance don kare kanku da ita wannan Dorina.
In dai ba tsoro iko ba wallahi dan basarke gudana kashe Dorina komai girma sai da kashe shi wani masi na muka yi mu sa masa wandahi mu sa masa muka tafkai ga ciki in ya hada ruwa shikenan bai awa guda ya mutu.
Fandarewar Dorinar da ta bunƙasa ko wacce ta yi sabuwar haihuwa wani al'amari ne da ya sha haddasa asarar rayuka da dama a ƙauyukan kewayen kogin kwara. Kamar yadda a shekarar 2014 wata Dorina ta hallaka ɗaliban ƙauyen Yuri su kimanin 12 bayan da ta tuntsular da kwale-kwalen da ke ɗauke da su lokacin da suke kan hanyar zuwa makaranta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Suleiman. To yanzu kuma sai makwabcin Niger din wato Najeriya kuma a can din ma a jihar Adamawa inda maganar cewa jihar za ta goyi bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne kawai a zaben shugaban kasa yake ci gaba da janyo martani.
Wannan batu na cewa gwamnan jihar Adamawa Sanatu Bindo Jibrilla da kuma al'umman jihar Adamawa cewa sun yanke shawarar cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ne za su zaba a zaben shekarar 2019. Yanzu haka ya soma jawo martani daga kungiyoyi da kuma 'yan siyasar jihar. Inda ma wasu kusoshin jam'iyyar APC a jihar ke cewa ba da yawunsu ba. Kusoshin jam'iyyar su ma nuna ɓaci ransu daga kalaman da babban Hamsa a gidan gwamnatin jihar Abdulrahman Abba Jimete ne cewa su fa ba wanda suka sani sai Atiku Abubakar. Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa shi ne shugaban ƙungiyar Tafen Group ya ce sun yi mamaki da kalaman da suka fito daga ɓangaren gwamnan.
Abun kuskure ne, ai ba zo lokacin zaɓen ba, mu ba mu ce kada fito shugaban ƙasa ba, ga fili ga doke Allah kai mu lokaci. Don haka ni kiran da nake ga mai girma gwamna ya tabbatar ya taka wannan mutum birki game da maganganu da yake wannan magana da yake ba hurumin sa bane. In zai yi magana ya yi magana a matsayin sa na Abdulrahman Abba ba a matsayin sa na chief of staff ba, dan yi magana ba zai tota yayi a madadin gwamnatin Adamawa ne. Duk mutumin da zai taba jarar Buhari wallahi tallahi Musa ina inda karfin mai kare
su ma dai a nasu bangaren yan kungiyar Buhari ya ta Buhari Support Organization kungiyar da ta taka rawa wajen tallata shugaba Buhari sun ce ma ba za su amince da wannan sabon tafiyar da aka faro a yanzu ba. Ahmad Isa Ganja da ke zama shugaban kungiyar ta Buhari ya ko bayyana dalilan su kamar haka.
Wa'ansu dalilan kalmomin da wannan muke ji din nan shine muke so wayannan su koma su gyara wayannan kalmomin nan ayi magana don Allah ta fitar ayi lokacin yazo gwamnati za ta sanar kuma delegate za ba su dama kuma za fitar da timetable kowa yazo a zuba ƙuriya
a dai makon jiya ne wannan batu ya soma fitowa fili a wajen taron kaddamar da aikin hanya taron da ya samu halaccin tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar da kuma gwamnatin jihar inda ma babban hafsan gidan gwamnatin jihar Abdulrahman Abaji Mete ya bayyana cewa
Adamawa ban da kai ba wanda isa ya rage yazo sai kuma mu su ne za mu sake taro za mu zabe ta za mu bi ta in sama bai hadu da kasa za mu bi turakin Adamawa ba mu koye ba wannan gwamnati na Bindo na yarkin baba ne duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne kowane kasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bautawa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka ne za mu tsaya a kan namu
yanzu ma dai jami'ar APC a jihar bata ma ce komai ba tukunna game da wannan batu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuwa ga shekai Ibrahim karfe 2:11 na dare fa a Washington ga wannan. Solomon sai mutum ya fara jin daɗin kiɗa sai ka zo ka tsinke shi. To jama'a kamar da yanci kuna jin mu ne a sashen su na murar Amurka nan birnin Washington DC yanzu sai a shirya ji shirin mu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da Malam Haruna Nefa wanda yake garin Rido a jihar Kaduna Najeriya. Wannan bawan Allah yana da bukata ta musamman domin kuwa baya gani ko kadan amma sana'arsa ita ce wanki da guga. Inda muka faro hira da shi tiryan tiryan yake gaya mana yadda rayuwar ta faro da kuma halin da ake ciki yanzu. To amma kafin jin ci gaban tattaunawar tamu da Haruna Nefa bari mu ji wannan rahoto daga jihar Bauchi wanda wakilinmu ya aika mana a game da ranar sanda ta duniya ta makafi wato sandan na fara da suke dogara wadda ake kalmashe ta wanda kuma aka yi ajiya.
Makasudin ranar shine fadakar da al'umma da kuma wayar da kansu dangane da muhimmancin farar sanda da makafin kan rike a hannuwansu domin ya zama manuni ga sauran al'umma cewa mai rike da sandar na bukatar taimako na musamman idan an gansu a kan hanya a tsaya sai su wuce da dai sauran ire-iren abubuwan da suka jibanci yanayin da suke ciki. Har ila yau a wannan ranar makafi kan isar da sakonni wa gwamnatoci game da matsalolin da suke fuskanta kamar yadda mai kula da harkokin kungiyar makafi shehar Arewa maso gabas Malam Iliya Adamu ya bayyana.
Kuma na zo in yi dan amfani da wannan dama in isar da kokemu musamman mu da muka fito daga wannan Arewa maso gabas. Mafi yawa mutane sukan yi maganganu akan irin yan gudun hijira da abin da tsaro rashin tsaro ne ya shafe su amma ba su cika magana akan da kasassu ba musamman makafi. To ni na kira gare su ya kamata su san cewa akwai makafi wanda irin wannan matsaloli ya same su wanda irin wannan ya faru da su ba su ma san yadda za su yi ba kuma ba a kula da su ba a yi magana su ma gaba daya. Kuma muna jin labari za a kafa hukumar da za ta kula da za ta farfaɗo da wannan Arewa maso gabar. Zan yi amfani da wannan dama kuma har yanzu su samu a cikin wannan kwamiti.
Daga bisani na ji ta bakin wasu makafin ga abin da suka ce.
Sunana Ibrahim Musa, ni ne shugaban haɗin gwiwa na kungiyar makafi bangaren matasa na nan Arewa maso gabas North East kenan. Babban kalubalen da matasa suke fuskanta musamman a nan Arewa maso gabas suna fuskanta rashin kulawa daga al'ummansu da kuma gwamnatoci ana samu matsaloli.
Kaman wasu irin matsaloli
saboda al'adu da wasu irin tunane suna goyon baya na barace-barace matakar ba a bada gudunmawa da taimako da ya kamata sa yara ƙanana makarantu a ba su ilimin da ya cancanta da su, a ba su kulawa domin abinda aka dauka kawai banda baran nan ba abinda wanda yake da larurar makanta zai iya yi. So wannan babban kalubale ne. Su kuma gwamnati duniya ta sani cewa na kasasu sun je Paralympic, sun yi kokari, sun ciyo gwalagwalai da sauransu a kasar mu Najeriya, sun makin kasar mu wani abu ne na alfahari. Da haka idan aka ba su dama a fage da dama, insha Allah Rabbi za su iya tallafawa kuma da taimakawa gurgudu.
Good point.
Sunana Aisha Adamu. Wannan rana muna bikinta, Allah ya kawo mu. Allah ya sa mu yi asa'a, Allah ya sa mu wanye lafiya. Sai na fita na yi bara na nemo dan zayen sabulu da omo abinda zan ci insha dare da rana. Shine damuwa ta. Allah ya sa mu gama lafiya.
Shi kuma a nasa jawabin na marhabin gwamnan jihar Bauchi, Barista Muhammad Abdullahi Abubakar, ya bada tabbacin duba koke-koken da makafin suka gabatar masa.
Ina so in tabbatar muku cewa wannan ranar farin ciki ne gare ni. Saduwa da nayi da ku, an bani koke-koke wajen guda takwas. Idan Allah ya yarda, da ni da shugabanninku za mu zauna za mu yi shawara. A ba mu sunan mutum guda wanda za mu nada shi mataimakin gwamna na musamman akan harkar gaba. A gani na wannan ita ce hanya mai a'ala da za mu samu mu shawo kan dukkan sauran matsalolinku. Idan mun nada shi to kuma za mu zauna da shi mu yanke shawara akan hanyoyin da za mu bi don mu kawar muku da waɗannan damuwowinku da aka lasafta mana a nan.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To mun gode Malam Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi a Najeriya. To daga nan kuma sai mu koma ga hirar tamu da Malam Haruna Nefa mai wanki da guga wanda yake garin Rido a jihar Kaduna. Inda a makon da ya gabata muka tsaya daidai inda muka tambaye shi cewa kana da iyali?
Ina da iyali.
Guda nawa, ƴaƴa nawa?
To yanzu dai ina da mata na guda, ina da yara na guda bakwai.
To misali su ya kake tafiyar da su, matanka suna da nakasa ko ku lafiya lau suke?
Lafiyarsu lau suke, mata na lafiyarsu kalau suke, yara na ma dukansu lafiyarsu kalau suke.
Ya kake wurin renon su misali musamman?
Babu wani mai nakasa. To kuma haka dai yanda dai rayuwar take dai haka dai muke, dai suna hakuri da uwa mu na hakuri.
To misali kamar makaranta, maganan kula da lafiyarsu, saboda ka ce bakon daura ne sanadi, so irin ganin cewa yaranka kai ma kaga cewa ba su samu wannan matsalar ba, wani irin hikima kake bi?
Tsakani da Allah ka yi kamar musulmi, kamar musamman kamar maganar rigakafin nan da ake yi. Tsakani da Allah ni ba na wasa da shi, wani hanya da za a bullo ne na rigakafin ne ba na bari don tura zai sa a ma yaro. Kuma daidai gwargwado kan alhamdulillah dai babu wani abin da ya same su, kowane dai yana da lafiyar su kalawa.
In aka yi maka magana aka ce Malam Haruna Nefa, shin gwamnati tana agazawa na kasassu a kasashen mu na Afirka, me za ka ce? Ko tana ko a Najeriya misali?
Ni dai wallahi zan ce ba a yi.
Ni sa kace haka?
Saboda dai yayin ni ban taba samu ba.
Ka taba nema misali irin kungiyoyi?
Shin da ban sa wako ka ga ba zan ce ana yi ba.
Shin yace ka taba nema misali a ce wata kungiyar ku haka, ko wani abu kuna da kungiya da kake kai shiga ko wani abu makamanta haka?
Wato akwai kungiya na taba shiga, kungiya zan ce daya. To a kungiyar ma da na shiga ma farko shiga na farkon ma sai ya kasance kuma wannan kungiyar sai na shiga kuma hannun kamar hannun maiwa dara. Inda na kashe kuɗi na, na yi hoto, na kashe kuɗi na sai fom, idan ka je sai zama to kungiyar ba kaman ba ta gaba ɗaya kwata kwata.
Kungiyar ta masu ga
masu ne wallahi sai bam.
Masu lafiya ne, masu lafiya ne wanda ba su da wata bukata ta musamman suka kafa ta, koko su ma masu bukata ta musamman ne suka kafa kungiyar?
Wanda bai kawo mana kungiyar dai ne da kaka, amma dai tushen ta ne kan gaskiya ban san wanda suka yi shi ta ba.
To da wannan ya faru me kai?
To kuma ni wallahi dai kaga kin da wannan ya faru dai sai na da abin da ya sani, dai na dogara da sana'a, na dogara da Allah da sana'a da ne.
In nace ka kira gwamnati ko kai kira ga gwamnati, me zaka ce akan masu bukata ta musamman, tun daga rayuwarsu, tun daga makaratunsu, irin yanda za a yi a kalle su ko kaman kowa ko makamanta haka, me zaka ce wa gwamnati in nace kai magana?
Gwamnati kan gaskiya shi da billahi ya kamata ta duba irin da wanda suke suna da sana'a da wanda suke ba su da sana'a. Saboda babu wanda zai iya daukar nauyin mu ba kaman gwamnatin ba, ko gwamnatin ba zai iya ta tallafa. Sai da ilimi kuma wanda muke da sana'a aka tallafa mana, kaga za mu kara jin daɗi, za mu kara samun fituwa da hutu. Wanda ma wayansu za su zo su sa jikin mu su huta.
Ran da ka fara jin wannan shirin na nakasa ba kasawa ba, me ya zo ranka?
Abin da ya zo zuciya na gaskiya fi sabi lillahi, na yi farin ciki, na ji daɗi, saboda ko ba komai. Wanda ba su da daman wanda ba sa sauraron mu kuma wanda ba za mu iya faɗa su ji ba wanda ba mu da yikon da za mu ga sai wannan shi zai kai musu za su ji labari za su san
haka to daga ƙarshe Malam Haruna a cikin kalaminka na wannan shiri da za ka rufe min da shi wani kira kake da shi wanda kila ban tambaye ka ba
to kira ne da kake da shi inda duka zai wuce ne wanda ka tambaye ni ga gwamnati da masu hali su rika taimaka mu da kasar su irin jama'a wanda ma suke da sana'a da wanda ba su da sana'a saboda ana cikin wani hali gaskiya ji da billahi wannan lamari ya kamata dole sai ana tallafawa ya kan ce da zanyi kira da shi
to su kuma masu na kasa fa me zaka ce musu
masu na kasa su tsaya su bi ke kokari su nemi na kansu a halin da lokacin nan kana da sana'a ma ya ka kare balle kana ba ka da sana'a sai dai ka je ka yusa ya kira ga wanda suke da na kasa tsaya su sana'a saboda koda za su nema dai a wajen wani dai an san dai da sauki sa da abin da za su
to lagodi da ka samu damar magana da ni a cikin shirin
lagodi Allah ya sa gana
amin amin nagode
nakasa
ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
to duka nan shirin namu ya kammala kuma muka karkare tattaunawar tamu da Malam Haruna Nefa da yake rido kuma mai wanki da guga amma kuma fa baya gani wannan ce ta sa ya tabbatar da cewa nakasa ba ita ce kasawa ba da fatan an amfana da wannan shiri na yau amma da dindu waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya
to Ami Usman sun da yake karfe 2:22 na dare a sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma bari mu ji abin da jaridun Ghana suke cewa
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa John Dramani Mahama inda yake cewa babu wani dabo da ke saka kudi a aljihun mutane don haka ya yi kira ga 'yan Ghana kowa ya kama sana'a ya samu abu masarufi. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya yi wannan hurici ne a wani shirin talabijin kasa wanda tashar ta tsara tana tattaunawa da masu takarar shugabancin kasa inda shi shugaba Mahama ya bayyana a jiya Laraba da daddare. Shugaban ya kuma ce gwamnatinsa na aiki don haka tattalin arzikin kasar na samun bunƙasa cikin gaggawa shi yasa akwai ayyuka da dama da mutane za su samu su yi. Sai kuma jaridar Ghanaian wacce ita kuma ta rawaito Allah wadai da Amurka ta yi akan arangama da ta barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar NDC mai mulki da kuma babban jam'iyyar adawa ta NPP. Jaridar ta ce hurucin na ofishin jakadancin Amurka ya biyo bayan wata arangama ce da ta faru a kofar gidan madugun 'yan adawa na Akufo Addo. Jaridar Ghanaian ta ce ofishin jakadancin Amurka ya kara da cewa duk masu ruwa da tsaki a harkan zaɓen Ghana su mutunta shirye-shiryen demokradiyya kuma su tabbatar da zaman lafiya. Jaridar ta ce ofishin jakadancin Amurka da ke Accra ya ce idan wani ya tada rigima da zimmar zai bar ƙasan to za su hada masa visa shiga Amurka idan kuma yana da visa daman can to za su kashe wannan visa ba zai samu shiga Amurka ba. Ita kuwa jaridar Daily Guide ta rawaito cewa hukumar zaɓe ta musanta cewa mutanen da za su kada a ƙuri'a kafin ranar 7 ga watan Disamba sun yi sama da 114,000 amma ba 65,000 da ake yadawa ba. Jaridar ta ce a faɗar mukaddashin daraktan sadarwar hukumar zaɓe Yusuf Ayuba sunayen da hukumar ta fara fitowa da su ba su ne na ƙarshe ba. Ya yi bayani yana cewa an ƙara sunayen jami'ai da hukumar zaɓen ta ɗauka za su mata aiki a ranar zaɓen a kan sunayen farko da aka fara fitowa da su. Jaridar ta ce da yake mata jawabi Yusuf Ayuba ya ce a lokacin da hukumar zaɓen ta fitar da adadin sunayen na farko shugaban hukumar zaɓe Charlotte Osei ita ce ke buƙata don ta yi jawabi a wurin wani taro amma bayan haka wasu sunayen sun ƙaru. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ita kuma ta rawaito ƙalubalanta da babban jam'iyyar adawa ta NPP ke yi wa hukumar zaɓe cewa ta buga wasu takardun zaɓe amma babu lamba-lamba a kan takardun. Jaridar ta ce jam'iyyar ta NPP ta nuna damuwanta a kan ƙarin takardun zaɓe 300,000 da hukumar zaɓen take ƙoƙarin tanadinsu. Jam'iyyar adawan ta ce daman can an dace kowace mazaɓa ta yi tanadin ƙarin takardu 10 amma wannan 300,000 da ba su da alamar rumfunan zaɓe kuma babu lambobin jerin takardu za su iya ba da daman shirya magudi. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakub Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaishe ka baba, mun ji abin da jaridun Ghana ke faɗa, yanzu kuma za mu ji abin da wasu ku ke faɗa.
Assalamu alaikum, kujin Amurka. Mai magana Hamidu Talalla. daga nan kadan labu ga gwamnatin budumar ya cikin jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Gaskiya mu 'yan kadan labu mun da ko kamu wajen gwamnati, mun da matsala wajen kilas. Gwamnati ya taimaka mana ya kawo mana kilas garin mu kadan labu. Kowanne shekara uban yara sai mu yi karo-karo, wani ya kawo jana mu yi kilas na rumfa. Ba na guda ba ta kai 9-10. Gaskiya akwai wahala. Na gode Allah ya sa yanzu haka suna ji na. Mai magana Hamidu kadan labu. Daga nan ka.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje mai kai da ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To hasahen da gwamnatin Najeriya ta yi akan cewa shekara mai zuwa za a iya samun karancin abinci a ƙasar ta Najeriya. Sakamakon ana ce abinci da tsada ana fita da shi kasashen waje. To fi sabilillahi wannan rahoto ne mu bai zo mana da mamaki ba, kuma bai kamata a ce gwamnatin Najeriya ta zuba ido ba ta tana ganin ana fitar da abincin da ta dau mataki a kai ba tun da gashi ta.
Assalamu alaikum, sunana Ya'u Muhammad Tsunguru, jihar Yobe, Najeriya. A ra'ayina a yau shi ne dangane da kisan ƙara dangi da 'yan Boko Haram suke so su yi wa kwamandojinmu na yankin Maiduguri. Na hakika wannan abu gaskiya dace a nazarce shi kuma a sa ido sosai, musamman dangane da sojojin da suke aiki a yankin, saboda gaskiya kashe wannan kwamandoji da sojoji da ake yi akwai kullilliya. Tabbas akwai wasu sojoji wanda suke ba wa Boko Haram sirrin sojojin da suke cikin wannan yankin. Dan haka gaskiya shugaban sojojin Najeriya ko kuma mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro ya dage sosai ya nazarci wannan lamari domin a magance shi, amma tabbas akwai lauje cikin lauje. Na gode. Mai magana Ya'u Muhammad Tsunguru, jihar Yobe, Najeriya.
Assalamu alaikum biyo ya Hausa, sunana Muhammad Sani, babban rami mai shigulo kalgannin Niger. Dan Allah biyo yana son ku taimaka ku isar da sakona zuwa ga fadar shugaban kasa da Muhammadu Buhari. Gaskiya muna ji irin abun da ke fitowa daga majalisar dokoki ta dattawa bangaren da ta duk kudurin da ya kai suna watsi da shi, kuduri uku suka yi watsi da shi, kuma a zamanin mulkin Jonathan da Obasanjo ba mu taɓa jin su yi watsi da kuduri ko da ɗaya ba. To don haka muna kira ga shugaban ƙasa, dama su 'yan majalisar Najeriya ba su saba bin doka ba don ba su san dokar. Gaskiya ya kamata shugaban ƙasa ya rage tausayi da yake ma 'yan majalisa da nuna bin kunnen tsarin mulki.
To yanzu bari mai da ku ga Baba Yakubu Mukeri ya ba mu labari a takaice.
An yankewa wani ba Amurka ɗan asalin ƙasar Somalia hukuncin ɗaurin zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 bisa laifin taimakawa ƙungiyar ISIS da kayan aiki. Muhammad Farah, mai shekaru 23 da haihuwa, yana cikin matasan Somalia guda 9 da ke jihar Minnesota da aka yanke musu hukunci na ɗauri a wannan mako saboda aniyar su ta shiga ƙungiyar ISIS da kuma shirya kisan kai a wata ƙasar waje. Farah yana cikin mutane uku da suka ƙi yarda da laifinsu, inda aka miƙa shari'arsu ga kwamiti masu yanke hukunci na kotu don su zantar da hukunci a kansu. A jiya Laraba ne wata ƙungiyar mayakan sa kai ta kurɗawa ta janye rundunanta daga yankin Manbij da ke arewacin Siriya watanni uku bayan da suka taimaka wurin ceto yaƙi na garin kenan daga hannun ƙungiyar ISIS da take riƙe da wurin.
To a gaishe ka Baba. To jama'a, nan za mu tsaya a shirinmu, amma kafin mu hau mu shigo nan ɗakin mu na labarai muka samu waya daga Jos daga ma'aikaciyarmu Grace Alheri Abdu take ba mu baƙin labarin cewa Allah ya yi wa mahaifinta rasuwa a wannan safiya a can Jos bayan rashin lafiya da yi. Da haka muna taya ita da iyalanta juyayi na wannan babban rashi. Allah ba da hakurin jurewa wannan rashin da aka yi, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu murar Amurka, musamman shi Baba Yakubu Makeri da kuma wanda ya ba da umarni wato Solomon Abo tare da injiniyanmu Ali Mustapha Sakutu, ne muke ban kwana da ku sai mu da muku da shirin karfe 4 na la'asari yau tare da wasu shirye-shirye da rahotanni daga cikin shirye-shiryen, tare da shirin sai ban guwa tsage. Huta lafiya.